This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hawwa Sharif da saura abokan aiki muke fara cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 22 ga watan Janairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanun labarai.
Ofishin harkokin siyasa kasar Iraq ya ce jakadan Amurka a Iraq ya gana da tsohon Prime Minister kasar Nur al-Maliki. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yi fatali da tayin da mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza. Gumman mutane sun rasa rayukansu da dama suka ji rauni yayin da aka kai wani hari a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine.
Dubai labaran duniya za ku ji cewa wato al'ummar Hausawa a birnin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun musa da zargin rike wata yarinya da aka ce an sato ta ne daga jihar Bauchi a arewacin kasar.
Amma mu ba mu da wannan labarin domin sun sha tambaya daga wurare daban-daban ko an kawo mana bakuwar yarinya da tabata. Ka ce mu har yanzu babu wata yarinyar da aka kawo mana da sunan tabata daga wani waje.
Jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan shekaru 45 na watsa shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel, to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a barkamu da asuba, sunana Hawwa Sharif ga labaran duniyar. A jiya Ladani, ofishin harkokin siyasa kasar Iraki ya ce jakadan Amurka a Irakin ya gana da tsohon Prime Minister kasar Nur al-Maliki kwana guda bayan da mayakan da ke goyon bayan ran suka kai hari akan dakarun Amurka da ke kasar. Ganawa da aka yi a birnin Baghdad da jakada Alina Romanowski ta zo ne daidai lokacin da al'amura ke kararin cabewa a yankin da suka hada da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa tsakanin babban aminiyar Amurka wato Isra'ila da mayakan Palestinawa na Hamas da ke samun goyon bayan Tehran. Kuwa ranar Asabar dai sai da aka kaddamar da wani harin makami mai linzami a wata cibiyar dakarun Amurka da ke arewacin Iraki, harin da kungiyar dakarun musuluncin Iraki da ke da wata ƙwarya-ƙwarya alaƙa da kungiyar dakarun musuluncin Iran ta ɗauki alhakin kai shi wadda ke nuna ƙiyayya ga goyon bayan da Amurka ke baiwa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza. A jiya Lahadi, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yi fatali da tayin da mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza da a yanzu ya shiga wata na hudu. Shugaban Israelin ya faɗa cikin wata sanarwa cewa a matsayin musaya ga sakin mutum hudu daga mutanensu da ke tsare, Hamas ta buƙaci a kawo ƙarshen yakin a kuma janye dakarun Israel daga Gaza sannan kuma a sako mutanenta da suke hannu. Netanyahu dai ya bayyana yin watsi da dukkan bukatun na Hamas. A jiya Lahadi ne dai Hamas din ta wato ta kare kai hari ta kare harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba bara, amma ta amince da cewa ta yi kuskure ta kuma yi kiran da Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take a Gaza. A rahoton da ta fitar na farko da ta yi ga bayanan jama'a akan harin da ya haifar da wannan yaki, mayakan na Hamas sun ce dole ce ta sa suka kai wannan yakin suka dauki matakin sakamakon mamaye yankunan Palestinawa da Isra'ila ta yi da kuma neman hanyar sako bursunonin Palestinawa da ke hannun Isra'ila. Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani shirin da zai ba kasar Norway damar rike kudaden haraji da aka ware domin tafiyar da ayyuka a Gaza da Hamas ke da iko da ita, maimakon mayar da kudin ga hukumomin Palestina, cewar jami'ai a jiya Lahadi. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimmawa a shekarar 1990, an shirya ma'aikatar kudin Isra'ila za ta amshi kudaden harajin a madadin Palestinawa, inda za ta rika turawa hukumomin Palestina da ke samun goyon bayan kasashen yammaci wani daunin kuɗi a duk wata a zaman wani ɗan ƙwarya-ƙwaryar cin gashin kai ga yankin na Isra'ila, wato da yankin na Isra'ila ta mamaye na gaɓar kogin Jordan. to sai dai an yi ta samun kace nace dangane da wannan yarjejeniya da ya hada da bukatar Isra'ila na ganin kudin ba su shiga hannun Hamas ba wanda ita da sauran kasashen yammaci da dama ke makallan kungiyar ta'addanci a shekarar 2007 ne dai Hamas ta kwace iko akan Gaza daga hannun hukumomin Falastinu da ke samun goyon bayan kasashen yammaci bayan wani gajartaccen yakin basasa da shekaru biyu da Isra'ila ta shafe ta janye jakarunta daga yankunan da Yahuda suka kama na kamauri zaune duk da karɓar iko da Hamas din ta yi da dama daga cikin hukumomin Falastinu sun ci gaba da aiki a Gaza suka kuma ci gaba da ansar albashi daga kudaden harajin da ake turawa Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan al'ummar Hausawa a birnin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun musa da zargin rike wata yarinya da aka ce an sato ta ne daga jihar Bauchi arewacin kasar. Hakan na zuwa ne bayan bayyanar hoton wata yarinya a kafafen sada zumunta da aka yi zargin cewa an sato ta ne daga Bauchi kuma an ganta a cikin Hausawan na Onitsha. Wakilin mu Alfonso Tsokoribe na dauke da karin bayani.
Tun makon da ya gabata ne ake ta yaya ta hoton wata yarinya da cewar an sato ta daga wata unguwa a Bauchi kuma an gano ta wani hali mara kyau a cikin Hausawa a garin Onitsha. Lamarin da ya sa mai magana da yawun al'ummar Hausawa a garin da kuma wazirin Hausawan Onitsha Alhaji Yushawo Ibrahim Imam ke cewa babu kanshin gaskiya a labarin.
Akwai wani matsala da ake tambayar mu akan shi cewa akwai wata yarinya da aka sato daga Bauchi wai an kawo ta nan Onitsha wajen mu yan arewa kai daga unguwar tsohuwar makabarta na Bauchi amma mu ba mu da wannan labarin domin sun sha tambaya daga wurare daban-daban ko an kawo mana bakwar yarinya da tabata kace mu har yanzu babu wata yarinyar da aka kawo mana da sunan tabata daga wani waje mutane suna ta damun mu da tambaya ko ce daga Bauchi akwai wayan da suka bugo waya suke tambayar mu wannan magana shekaran jiya ma na samu kon akan wannan magana nace to mu har yanzu fa babu wata yarinyar da aka kawo mana to dalilin da yasa kenan muka matsu akan lalle ya kamata fitar da sanarwa dan kowa ya san cewa to wannan lamarin da yanda ake fadi shi ake biya shi ba aka maganan yake ba
a bisan wannan bayanin ne na nemi sanin matsayin wannan batun daga kakakin rundunar yan sandan jihar Anambra to wuce kuɗi kenga amma duk kokarin samun sa ta waya ya faskara Sai dai wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum barista mai nasara Kogo Umar na ganin akwai bukatar hukumomi su dauki mataki kan irin wannan al'amarin.
Wato al'amarin irin wannan ya daga ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da muke ta faɗi cewa nauyi ne akan gwamnati ta kokari ta tsaftace yadda ake yatsa labarurruka a Najeriya da kuma ko'ina a duniya. Kuma duk idan zargi ya taho irin wannan a kafafun labarai idan babu wani mutum wanda ya sa mishi hannu ko kungiyar ta za ta sa hannu ta yi zargi ba to yana nan a matsayin maganar shirme ba kuma ya kamata kuma ya amfani da shi ba. To amma akwai muhimmanci na cewa hukumomi su bincika don kar su kawo zargi ya fata zamantakewar mutanen da ke kudan Najeriya da mutanen da ke jihar Bauchi.
Daga bisani Alhaji Yushawo Ibrahim Imam ya karkare da cewa.
Sanda nake ga gwamnatocin arewa sai maka su sa ido don gaskiya wannan irin wannan matsalolin yana faruwa don yanzu haka a nan Onitsha akwai wurare guda hudu wanda in ka je za ka ga yaran na arewa maza da mata wai su labara. Ya kamata gwamnatocin arewa su taimaka su sa ido akan masu irin wannan abubuwa.
Batun satar yara da yana ci gaba da zama ruwan dare a fadin kasar saboda ko a kwana-kwanan nan ma rundunar civil defense a jihar Taraba ta ce ta kwato yara 16 daga hannun wasu miyagu kamar yadda jaridar The Cable ta ruwaito. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Tuwa gaida Alfonso Okwerube kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC yanzu ga Hauwa ta dawo da karashin labaran duniya.
Gwamnan mutane sun rasa rayukansu da dama suka ji rauni da ya hada da kananan yara biyu yayin da aka kai wani hari a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine da Rasha ke iko da shi cewar mahukuntar yankin da Rasha ta nada a jiya Lahadi. Rasha da ta zargi Ukraine da kai harin da jami'an Rasha suka ce ya halaka akalla mutane 27 ya raunata wasu 25. Ukraine dai bata ce ufan ba dangane da lamarin. Haka zalika kafan labaran Associated Press bata tantance sahihancin zargin da Rasha ta yi ba. ba. Jami'in da rashin ta nada Dennis Fishlin ya ce an kai harin ne a wurin ne a wurin da makamin artillery da aka harba ta bangaren Krahofov da Krafivka a bangaren arewaci, ya kuma tabbatar da cewa ana ci gaba da ayyukan bada agajin gaggawa a inda lamarin ya afko. Jami'ai a yankin Henan da ke tsakiyar China sun fara bincike a jiya Lahadi kan musabbabin tashin wata gobara cikin dare da ta lakuma rayukan yara 'yan makaranta su 13 a sailin da suke barci a dakunan kwanan su. Labarin tashin gobara da ta tashi a makarantar Yongshai da ke ƙauyen Yangshunpu ya isa kunnuwan ofishin kashe gobara da ke yankin ne da misalin karfe 11 na dare karfe 3 agogon GMT, aka kuma yi nasarar kashe wutar bayan mintuna 40 cewa kafan labaran kasar. Dalibai 13 ne aka tabbatar da mutuwar su a gobarar, inda wani mutum daya ya samu mummunan rauni. Wani dan jarida kafan labarin AFP da yake ganewa idanunsa ya bayyana cewa gwamnatin 'yan sanda sun kewaye yankin da lamarin ya afku baki ɗayan shi, inda wani jami'i ya shaida mishi cewa tuni har an fara gudanar da bincike kan musabbabin tashin gobara.
Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke bikin cika shekaru 45 da kafuwa, har yanzu jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma fatan alkhairi. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke bukukuwan cika shekaru 45 da soma ya dace shirye-shiryensa a ko'ina cikin fadin duniya, jama'a daga kasashe daban-daban na duniya na ci gaba da taya murna da nuna fatan alkhairi ga sashen Hausa na muryar Amurka. Daga cikin masu taya murna ga sashen Hausa na muryar Amurka daga Najeriya, akwai ma'abuta sauraron gidan rediyon daga jihohin Sokoto da Kebbi.
Assalamu alaikum warahmatullah. Na turo da sako da interview murna da ma'aikatan VOA. Da ni da ma tsohon mai hulɗa da su ne tun lokacin da wurin na sabon budawa lokacin su ne a Bakano, su Ali Abbas, su Hawa Ibrahim Fontuwa, su Lawa Sallar Zubiya, su Nasir Mai Wada. Da haka sai a ce Ubangiji Allah ya ƙara nasara, Allah ya ƙara taimakawa. Na gode. Dr. Usman Abubakar Kokoshi na shehu shagari ku da zubike shi.
Sunana Saluhu Muhammad Bena, jihar Kebbi, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka wato jami'a ce ta ilmantar da jama'a, sannan kuma mu a dalilin sashen Hausa na muryar Amurka yasa har aka yadda yankin Dankosa guta gabas ko kuma kasar Dina aka yadda akwai matsalar tsaro. Asali diyar shi muka samu tsaron da muke kuri da shi yanzu. Muna ƙara godiya ga sashen Hausa. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya ci gaba da kare ku, Allah ya taimake ku.
Sunana Ahmed Laden Girkawo, jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin Kebbi a jihar Sokoto, Najeriya. A haƙiƙanin gaskiya gidan rediyo American gidan rediyo ne wanda mu muna alfahari da shi, musamman mu 'yan kungiyar murya talaka, domin dukkan wasu abubuwa da ake yi a gidan rediyo na America da kuma wasu matsaloli da su al'umma ke huskanta, musamman mu talaka da muke jagoranci, musamman in muka da irin wannan shiri da ake yi ciki da gaskiya, shiri ne wanda duk abin da kake ganin cewa an ya ci mato a ƙwarya, to idan ka ga wakilai a gidan rediyo America aka yi wannan shiri da kai, to insha Allah gwamnati za ta shahe ma hawayenka. Shiri na biyu kuma a bari ya huce, shiri ne wanda mai ƙayatarwa ne, kuma shiri ne wanda dukkan mu 'yan Najeriya da kuma duk wanda ke sauraron wannan shirin, to gaskiya koda kana cikin wani hali to a wannan lokaci to za ka ji zuciyarka ta koma normal, ta koma daidai.
Sunana Ali Aliyu Jiki Shiyar Sangun Kamba, jihar Kebbi, Najeriya. Ina mai matukar taya dukkanin ma'aikatan sashen Hausa murnar cika shekaru 45 da kuma ƙara jin daɗi da kuma fata alheri da masu sauraron ku a duk faɗin duniya inda suke. Voice of America gidan rediyo na wanda yake ba mu san yadda za mu kwatanta shi ba a sauran gidajen rediyo, saboda ka ji labari a gidan Voice of America, labarin ya tabbata haka yake, ba wata taba ba. Kafashi wanda take ba da labari da dame-dame shi kuma da zafin shi kuma akan gaskiya. Baya ga hakanan ina iskar da ta'aziyya ta ga dukkanin ma'aikacin sashen Hausa da ya rasu, daga Ali Abbas zuwa marigayi Kabiru Fahim, da kuma isar da fata alheri ga dukkanin ma'aikatan da suke aiki yanzu a gidan rediyon murya Amurka.
Irin wannan kyakkyawar fata da sashen Hausa na muryar Amurka ke samu daga jama'a daban-daban a ko'ina cikin faɗin duniya a iya cewa wata alama ce mai nuna jama'a sun gamsu tare da ƙara zaburar da ma'aikatan sashen ga aiki tukuru. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, masu saurare yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe 12:00 da minti 14 na dare kenan. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu saurari wannan sakon. Iga shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa
shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC
kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanaji tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar VOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yaɗa labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shi ne muradin mu.
Kuma dalla yanzu kuma ga dan mutan gumi da shirin mu na ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da hakullin bukarin taki haƙƙin dan adam. A yau za mu daura kan dambarar aure tsakanin wasu ma'aurata biyu kuma ƴan uwan juna. Biyo mu cikin shirin. Sunana Tarfil Hashim Gumel. A shirin mu da ya gabata mun kawo muku labarin Hadiza Ladan da ke aure a Kefu jihar Nasarawa. Wadat tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya dan bukatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta dan ta ce tana da yakinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin duk da dama ta taba aure gabanin nan amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. A bayanin da Hadiza ta bawo makon da ya gabata ta ce an sake dawo da auren ba da izinin ta ba kuma abin da yafi damunta shine idan suka ci gaba a haka akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila. A ci gaba da gurmen neman yancin ta Hadiza ta kai wannan magana masarautar yankin su.
Yanzu akan ni na ce ban yadda ba an zauna an yi zama na ce ban yadda ba sun ce duk da aka sai na zauna an yi zama na ce ban yadda ba. To shine abin ya ife na ce barin kai fadan hakimai inda gashi an ce suna kwatar ma mutane hakkin su barin je musu bayani. Sai na je kuwa na warware musu suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai inda ba da yaddan ki ba baki san wa ya daura ba kuma ba da sadaki ba na ce kwarai ban san wa ma ya daura auren ba shine suka ce to in zo karfe 10:30 ranar da na fara kaiwa kenan washe gari suka ce inda karfe 10:30 sai muka dawo karfe 10:30 to ashe ni kafin in zo shi ya zo karfe 8 da ya zo karfe 8 ya zo shi shirya musu magana da zai shirya musu wai auren ma shi an yi bai san an daura ba kuma shi ma bai san waye ya daura ba. Saboda haka shi maganan nan a bar musu kes a hannun shi za a je gida a sasanta magana in ya kama na ciwon ban so ne shi a take ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba sai aka yi magana haka sai fara suka ce to an ba da dama haka zai kira ni mu je gidan mu ya zama bai kira ni ba zai kira ni bai kira ni ba sai ni na kira shi a waya na ce baban su mai ka ce za ka kira za a yi zama akan maganan nan za a sasanta a gida sai ce ai shi bai yi magana da ni zai zama da ni ba na ce a'a ba ni ne ba fada ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida sai ce shi bai da bukatar magana na yanzu saboda haka ni na dauki mummunan hanyar da ba zai fitar da ni ba yanda ya gaya min kenan wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba sai ya kashe wayan shi to magana na da shi na karshe kenan. To sai da naje na ga ma fada haka sai suka sake ce min to in yi hakuri in koma in sake dawowa ranan wanda saboda ranan kurarren lokaci ne. Nace musu ba anan nace ba Abuja ne, yace ba damuwa in yi hakuri in dawo ranan wanda mu sake zama sai sake neman su. Shikenan kurarren wanda sai aka mai da zaman talata mandan nan yace saboda shi miji na ya samu daman gaya musu a gurin aiki yana da zama a ana yana da wani uzuri kar ya zo ba a gan shi ba amma a mai da zaman talata. To sai ranar talatan ko da sassafe sai na zo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa shi Bello kenan yayan shi.
To shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan
a shi sun hana shi zuwa sun kwata-kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi shi mai aure sun hana shi zuwa.
To
sai shi ya ce a bar mishi magana a hannun shi. To muka zo muka yi ta zama bai zo ba. Muka yi ta zama har karfe 10 ya wuce har da rabi ya wuce bai zo ba. Muka ce to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe 8 mun zo kuma har 10 ya wuce gashi har yanzu bai zo ba. Can sai ya zo gashi a mota ya zo. Ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana steps din ya riga ya fita. To bai ma sauka a motan ba daga kan mota ya bada sako ya ce idan ya dawo a gaya mishi.
Ya sai ya sake jurewa shi ma.
Yawwa da yadda aka gaya mishi to sai aka warware mishi sai ce mana to mu sake yin haƙuri mu komawa shagari mu dawo ranar Laraba kenan. Sai muka ce mishi to ba damuwa sai muka sake dawowa ranar Laraban. Kafin mu dawo Laraban sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba sai a kan wannan kes ɗin ne kuma wanda zai zo domin shi ba zai zo ba saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan.
Adira, ki yanzu me kike so a yi akan wannan lamarin naki?
Ni abin da nake so a yi yanzu ni hakkina ne a kwatar min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba. A duba min wannan lamarin ni nake auren nan ni nisan abin da nake samun matsaloli a cikin gidan nan. Ba wata mata da za ta ce tana jin daɗi a gidan miji ta cewa za ta fita wallahi ƙarya ne sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan.
A nashi ɓangaren mijin Hadiza Malam Saluhu ya bayyana mana nashi labarin. Tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da Hadiza. Amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ke ce ko namun jikinsa Hadiza ke ci. Su ci gaba da zama haka nan.
Ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university na je musu muna hanya daga gida na zamu da fi Jos. Amma ni ba san komai ba su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyarin Hadiza da umarnin ya daura a mada aure. Ya kuma tafi suka ce ta zo ta ba mahaifiyarta haƙuri ta shigo ba ta ba da haƙurin ba kuma ta dinga zage-zage ne Allah ba ta su ba na da wake gani wannan abu da ce to sai ku yi haƙuri yanzu Allah ya dora mana ko ni ban san wani abu ni ba mu yi wani faɗa da ita ko wani abu ba.
Saliwa abinda kake faɗa da saki biyu ne a tsakaninka da ita ya gaskiyar magana.
Eh haka ne.
Yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai. Aliyu kai ta ce ka shawarce ta da ta bi ta yi tsarin iyali ta daina aikuwa gaba daya.
Ni ban yi wannan magana ba na ce isan ma sun tabbatar mana haka ne. To a lokacin kuma sai kowa ya san ba wani wanda zai cuta da wani ko ba gaskiya ne ba. Shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban. Ni din nan yau ina da ƴaƴa idan ma tana da ƴaƴa da wancan mijin ayi guda wajen uku ne ko hudu ne suna jos da ɗaya na tare da ni.
Wato ita abinda take cewa tana so a haƙura da auren nan ne gaba ɗaya.
To wannan magana yau inda kaman kai ne ka ɗaura min aure kai inda yau kai ne ka ɗaura min aure san ce duk hukuncin da kai ka yi daidai saboda ni ina nan da har yanzu nan da igiyar da ba daman tsallake shi ne igiya guda da shi ne mahaifiyar kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne kuma mahaifinta.
Na gane wato abinda yake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana aikuwar yara tun da ita ta dage tana son aikuwa na aikuwar yara da za su samu matsala. To ita ta ce raba auren ba wai don ba ta ƙaunar ka ba raba auren zai fi alheri.
To shi ne kaji na ce maka ai ni yanzu nan ka ji umarnin da aka faɗa mahaifiyar da ta ajiye mana ko ita yau idan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri kuma secondly kuma ta sake ce min idan wa'an namu gaba ɗaya babban wa'anmu gaba ɗaya zan bai mai da auren nan ba ta zuwa da kiyama. To kaga kuma yau idan kai yau zaka zo ka same ta duk hukuncin da ku gaya kaina nisan yi ce muku to ga abin da ni nake bukata.
yanzu in an yi tawaga Saliu za a je wajen mahaifiyarta ka aminta ya je a same ta a fahimtar da ita wannan labari.
Wannan duk abin da za ku yi ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara ta ce duk family din gaba daya tana son ganin su duka kuma sun zo ta kuma gaya musu sai shi ɗaya daga cikin mai ce min da zai sake yawo ya ga kannanta gaba daya abin da aka tsaya kenan ban san wani magana ko baya ga wannan ba.
Jin wannan batu na mijin Hadiza shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake daura auren Malam Abubakar Sa'id wanda ya gargadin lalle abu wannan batu sannan a hankali dan samar da maslaha.
To ai tana da wali ai ta koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata su koma su zauna fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha abinda Allah ya faɗa mana kenan. Da iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai ayi zama in dai daga tsakanin su da Allah suna da kinga za su samu gyara akan wannan tunda ba ta so. Ai baya aure ta kasuwa bane akwai ta da waliyai ta mai da al'amarin zaga waliyanta su nemi waliyi su nemi shi hakaman min ahli wa hakaman min ahla idan suka zauna Allah zai kansu fitaccen al'amari shi aka mafita kenan maran lafiya.
Eh wato mana shi abin da yake cewa maganar mahaifiyar sanci wace take cewa cikin sharudan ta cewa Samsam bata yadda ba wato mana ko da bayan ranta ne ko da ita Hadiza tana yankan naman jikinsa ne ba sai dai rabu da ita ba shi in ba don haka ba ya baya cikin maganar auren nan shi ma.
Abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya
faɗa muku kenan? Abin da ya faɗa kenan.
Ko ka ga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan naci ba ba a so haka man min alihi wa haka man min aliha a mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai zauna Allah ga kawo tabbatar al'amari tunda abin da ya faɗa muku. Da haka yanzu kaga tunda harkan kowa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake bukata a yi taka tsantsan kwarai a kai hankali ne da ciki saboda al'amarin iyaye ba kaima al'amari ne ba sai a bata kai hankali ne sosai. Da haka tun daga kaman da ya faɗi dole a mai da al'amarin zuwa ga su hakaman min ahalihi da hakaman min ahaliha su zauna malam nasu su nemi mafita a kan al'amarin nan tabbatar da al'amarin ne.
Masu sauraro kun dai ji da wannan takaddama ta kasance wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan don tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin da ci gaba da zama lami lafiya. Yanzu amurjin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Nasiru Adamu Elikaya da ke taimaka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Umar ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takeice.
To madalla a takeice a jiya Lahadi ne ofishin harkokin siyasa ƙasar Iraq ya ce jakadan Amurka a Iraq ya kana da tsohon firaministan ƙasar Nur al-Maliki kwana guda bayan mayakan da ke goyon bayan Iran sun kai wani hari da akan dakaran Amurka da ke ƙasar. Ganawar da aka yi a birnin Bagadaza da jakadan Alina Ramasauki ta zo ne daidai lokacin da al'amura ke ƙararin caɓewa da suka haɗa da yaƙin da aka kwashe watanni uku ana gabzawa tsakanin babban aminiyar Amurkan Isra'ila da mayakan Falastinawa na Hamas da ke samun goyon bayan Tehran. A jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fatali da ta yadda mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yaƙin da ake a Gaza da a yanzu haka ya shiga wata na huɗu. Shugaban Isra'ila ya faɗa cikin wata sanarwa cewa a matsayin musaya ga sakin mutum huɗu daga mutanen da aka yi tsare da su, Hamas ta buƙaci a kawo ƙarshen yaƙin a kuma janye dakarun Isra'ila daga Gaza sannan a kuma sako mata mutanenta. Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani shirin da zai ba ƙasar Norway damar rike kuɗaɗen haraji da aka ware domin tafiyar da ayyuka a Gaza da Hamas ke iko da ita maimakon mayar da kuɗin ga hukumomin Falastinu cewar jami'ai a jiya Lahadi. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimmawa a shekarar 1990 an shirya cewa ma'aikatar kuɗin Isra'ila za ta amshi kuɗaɗen haraji a madadin Falastinawa inda za ta riƙa turawa hukumomin Falastinin da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci wani ɗaunin kuɗin a duk wata azumin wani ɗan ƙwarai-ƙwarai cin gishin kai ga yankin da Isra'ila ta mamaye na gaɓar kogin Jordan.
Tuba saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.